zuwa safiyar yau alƙaliman da suke nunawa da gwamnati fitar da shi shine akwai mutane mutum 44,666 waɗanda aka tabbatar da sun kamu da ita wannan cuta ta coronavirus, sai kuma akwai adadin mutane 21,675 waɗanda ake zaton ba a tabbatar ba dai ake zaton cewar ko sun kamu da cutar, an killace su ana lura da su a tabbatar ko suna da shi ko ba su da shi. Sai kuma akwai adadi da yake nuna cewar mutum 1,114 zuwa safiyar yau sune suka rasu a sakamakon wannan ita cuta ta coronavirus. Har wa yau akwai mutane 4,703 waɗanda kuma zuwa yau sun warke sun kamu da cutar, amma alhamdulillah zuwa yau kuma waɗannan adadin su kuma sun warke gabaki ɗaya, an tabbatar har ma an sallame su daga asibiti.
Akwai rahotanni da ke cewa ɗalibai 'yan nahiyar Afirka na kira ga gwamnatocinsu da su zo su kwashe su, ina gaskiya wannan lamari?
Gaskiyar al'amari shine wasu da muka fi lura da shi shine kamar akasari 'yan kasuwa ne da suke zaune a ƙasar China su ne suke kira da a zo a kwashe su, amma ɗalibai da suke zaune a cikin ƙasar China suke karatu akasari har yanzu dai ba mu da tabbacin cewar suna buƙatar a kwashe su. A duka binciken da muka yi ɗalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewar shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba, zaman shi a China kusan ya fi mashi rufin asiri.
Wato duk da barazanar da cutar take a nan China kenan.
Saboda idan ya tashi ya tafi yanzu aka ije shi daga nan aka mai da shi ƙasar su, idan ya je musamman mu ɗauki dai kamar ƙasar mu Najeriya, idan ka je aƙalla ita ana so ita a ajiye ka a kwarantayin ɗinka na aƙalla sati biyu.
Wato a keɓe mutum kenan.
A keɓe mutum na sati biyu shi ne ake zaton cewar mutum za a iya gane cewar ko bai da cutar ko yana da ita. To a wannan lokacin sai ka ga idan an kai ka ina za a ajiye ka, wannan ma ƙasa ce da ya zamanto cewa tana da ƙarfin tattalin arziki kuma tana da abubuwa na iya wanda za ta iya lura da ku. Idan an kai ka gida ina za a ajiye ka. Abu na biyu shine idan an ɗauke ka an tafi da kai, idan wannan cuta ta coronavirus ta ƙare waye zai dawo da kai karatu? So kaga a haka shi sa sai aka sarin ɗalibai suka ga tunda a nan duk ɗalibin da yake cikin ƙasar China an killace shi ba wato yana cikin hostel ɗin shi ba inda zai je, kuma cikin kiyayewar Allah babu wata cuta da take iya shiga cikin, domin har yanzu a duk ƙasar ba inda aka tabbatar da cewa a wata makaranta an samu cutar coronavirus.
To amma ta yaya ɗaliban suke samun biyan buƙatunsu na yau da kullum lura da cewa an taƙaita zirga-zirga?
Wato abin da yake wannan shine yake da dan tangarda, saboda kowa yana da dan kudin shi a hannun shi, kana iya siyan abinci ka ajiye ko kuma ka siya abinci ka ajiye tun farko. Yanayin ya kai ga yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro na cewar ba ko ina bane ba kowa ne ake da ya shiga ba, don haka ba ku da damar ku fita ku je kasuwa ku siyo kayan abinci. To idan yadda muke samun dan saukin rayuwa shine idan zaka je ka siyo kayan abincin ka dafa da kanka rayuwar ta kuma ka sauki, maimakon a ce kullun siya kake. To yanzu an killace ka kana zaune waje guda abincin sai dai ka siya, maimakon da idan a wata guda za ka iya amfani da kuɗin mu na nan yuan a ce yuan 500 zai ishe ka ka ci abinci a wata, to yanzu sai ka nemi aƙalla yuan 1,000 kafin ka iya cin abincin.
Ya ninka kenan kuɗin.
Ya ninka.
Eto kamar ofishin jakadancin Najeriya ya tuntuɓe ku ko kuma ku kun yi wani yunƙuri na tuntuɓarsu don su kawo muku ɗauki misali?
Ofishin jakadancin Najeriya sun yi ƙoƙari matuƙa a wannan yanayin da ake ciki, domin da ike mu muna cikin shugabannin ɗalibai a koda yaushe muna tare da su ofishin jakadancin Najeriya, domin a halin yanzu ma da ake ciki shi ambasada Baba Ahmad Jidda ya yi ƙoƙari a aljihun shi ya cire kuɗin da ya kai kimanin miliyan guda ya ba wa waɗanda ainihi suke cikin garin Wuhan, ɗalibanmu da suke cikin garin Wuhan, ya ba su wannan kuɗin saboda su san tallafa wa kansu kafin kuma mu ga menene gwamnatin tarayya za ta yi.
To kamar wani irin tasiri wannan annoba ta cutar coronavirus ta yi akan yanayin karatu a ƙasar ta China?
Wato ba abin da ya shafi karatu saboda zan iya baka wani misali kamar ina da iyali na suna nan eh yata da take primary school yanzu haka sun koma karatu a online ne suke karatu yanzu
ta yanar gizo eh ta yanar gizo haka
eh malaman suna gida amma duk daga safiya lokacin da suke fara ajujuwa kawai dukan su za su kunna computer su ci gaba da karatun su so ba karatun da ya tsaya bangaren abin da ya shafi na janibin kananan makarantu
kaman jami'o'in fa da kuke yawa
jami'o'in shi ma an ce kada kowa ya dawo cikin makaranta kuma akasarin makarantun sun ce sun rufe kamar wannan semester ma ba za a yi karatu ba kwata-kwata sai abin da hali yayi yanzu ko mu da muke cikin makaranta yanzu muna cikin hotel din mu ne ba dama ko labin mu muje duk research da muke yi yanzu komai ya dakata